Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau 23 ga watan Janairu na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji hirar da sashen Hausa yayi da Sama'ila Daniel, wani dan Najeriya mazaunan Amurka, akan tasirin dakatar da wasu ayyukan gwamnatin Amurka ga ma'aikatan kasar da kuma sauran jama'a. Za kuma ku ji cewa a yau ne shugaba Buhari na Najeriya yayi gangamin yakin neman zabansa a jihar Sokoto, inda ya ƙara tabbatarwa magoya bayansa ci gaba akan alƙawuran da yayi wa 'yan Najeriya. A garin Owerri kuwa, 'yan kasuwa sun bayyana jin daɗinsu saboda cinikin da suka yi sakamakon gangamin yakin neman zaben da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar yayi a jihar Imo. A yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin ya kuke gani za a gudanar da zaɓuka cikin lumana da kwanciyar hankali a Najeriya. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-6555. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar, sannan kuma za ku ji labaran wasanni daga ƙasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yayin da 'yan jam'iyyar dattawan Amurka suke shirye-shiryen kada ƙuri'a a gobe Alhamis akan wasu bukatu da 'yan Republican da 'yan Democrat suka gabatar daban-daban a gaban majalisar, waɗanda ke neman a kawo ƙarshen dakatar da rufe wasu ma'aikatan gwamnatin ƙasar, shugaba Donald Trump ya koma yin addu'a don ya samu biyan bukatarsa ta gina katanga a tsakanin Amurka da Mexico. Idan aka gina katanga, aikata laifuka zai ragu. Trump ya faɗi haka ne a wani saƙon Twitter da ya aika yau Laraba, inda ya ƙara da cewa wannan shine sabon takenmu nan da shekara biyu har sai mun gama gina katanga, za mu ci gaba da amfani da shi da kuma addu'a. Waɗannan kalamai da Trump ya wallafa na zuwa ne bayan da 'yan jam'iyyar Democrat masu rinjaye a majalisar wakilai suka amince da wani ƙudurin doka da zai samar da kuɗaɗe da za a tafiyar da wasu ma'aikatan gwamnati har zuwa 8 ga watan Fabrairu, matakin da zai ba da damar a buɗe wasu ma'aikatan gwamnati, yayin da ɓangarorin biyu za su ci gaba da muhawara kan samar da tsaro a kan iyaka Amurka. Amma kasafin kuɗin 'yan Republican na ƙunshe da buƙatar da shugaba Donald Trump yake so ta kashe dala biliyan 5.7 a kan katanga da kuma baiwa wasu baƙin da suka shigo Amurka ba bisa ƙa'ida ba kariya ta wani ɗan taƙaitaccen lokaci. Fadar White House ta ce shugaba Trump ya shirya tattaunawa a kan shirinsa na gina katanga tsakanin Amurka da Mexico a yau Laraba tare da shugabannin masu ra'ayin mazanjiya har da na jiha da kuma sauran shugabannin ƙananan hukumomi. A hukumance, Amurka ta amince da Juan Guaido a matsayin shugaban riƙon ƙwarya na ƙasar Venezuela bayan da shugaban 'yan adawar ya ayyana kansa a matsayin shugaban ƙasar a ranar da aka kwashe wata gagarumar zanga-zanga a ƙasar da ke kudancin nahiyar Amurka. Shugaba Donald Trump ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa, "A yau ni na amince da shugaban ƙasar Venezuela, Juan Guaido, a matsayin shugaban riƙon ƙwarya." Trump ya ƙara da cewa, "Muna buƙatar sauran gwamnatocin ƙasashen yamma su amince da Guaido a matsayin shugaban Venezuela na riƙo, kuma za mu ci gaba da aiki tare da su har hanyar marawa baya ga wannan yunkuri nasa domin maido da kundin tsarin mulkin hakika." Wannan lamari ya faru ne yayin da dubban 'yan kasar ta Venezuela suke zanga-zanga a kan tituna a babban birnin kasar na Caracas. A wani bangare na zanga-zangar kasa baki daya na kiran shugaba Nicolas Maduro da ya sauka daga karagar mulki. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Hukumar zaben kasar Thailand mai zaman kanta ta bayyana 24 ga watan Maris a matsayin ranar da za a gudanar da zaben kasar na farko tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi wa gwamnatin Prime Minister Yoweri Shinawatra a shekarar 2014. Daukan wannan mataki na zuwa ne sa'o'i kaɗan bayan da Sarki Maha Bajirlanko ya amince a yi zaben. Gwamnatin sojoji na Prime Minister Prayuth Chan-o-cha ya jima tana jinkirta zaben wanda a farkon aka tsara za a gudanar a shekarar 2015.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da nan Amurka. Yau kwanaki 33 kenan da shugaba Donald Trump ya dakatar da wasu ayyukan gwamnatin Amurka, lamarin da ya jefa ma'aikata da wasu 'yan kasar da yawa cikin wani yanayi. Na tuntubi Sama'ila Daniel, wani dan Najeriya da ke zama a birnin Baltimore da ke jihar Maryland a nan Amurka, inda ya bayyana yadda wannan matakin ya shafi ma'aikata. Ga Sama'ila Daniel.
To ni kan bai shafe ni, so da bangaren gangan da muke aiki din budget din bai shafe mu ba, amma ya shafe bangarorin wayansu department da suna karkashin gwamnati. A yanzu dai wayansu na an sa su su zauna gida, so da ba za a iya biyan su ba, so da ba kuɗi, kuma wayansu din kuma an sa su su zo aiki a dole akwai abin da ake kira essential, masu mahimmanci, to su ne ya kamata su zo. To su yawanci su suna zuwa aiki kuma ba an biyan su. To yawancin matsala da suke samuwa shine, na farko kuɗin da za su saka su sha mai, wayansu kuma kuɗin biyan haya da kuma kuɗin siyan abinci da kuma kuɗin siyan magani, duk wannan abubuwan na shafin su sosai.
To su waɗanda ba a biya ba, ko kuma in ce ba za a biya ba, ta yaya kake gani za su iya biyan buƙatun gaban su?
A yanzu din dai wayansu din abin da aka faɗa mu shine su rubuta wasiƙa zuwa banki wanda suke da account da su. So sun tura musu wasiƙa, su roke su za su taimaka musu da za su ba su aron kuɗi. Wannan kuɗi da aron kuɗi za su ba shi nan, sun ba su wannan kuɗi ɗin ranar da sun kaɓa albashinsu za su biya su kuɗin nan ba interest. Wayansu ɗin kuma ba su da wannan halin abin nan karɓan aron kuɗi a banki.
Dazuka ambaci cewa wasu ba su ma samu damar a ba su wannan wasiƙar ba da za su je su kai wa bankinsu. To su me ya sanya ba a ba su wannan damar ba?
To wayansu da abin da ya sa ba su wannan damar ba, kamar na ɗaya akwai bangaren da ake ce contract, wanda suna aiki da gwamnati akan
contract.
To wayannan suna aiki da contract din, su din ba su da albashi, so ana biyan su sai sun zo aiki ne. So yanzu din ana shadda din ba za a ba su ko sisi ba.
To sauran jama'a fa yaya wannan rufa gwamnatin ke shafar rayuwarsu?
Kamar a cikin garkin sai wayansu kamar suna kasuwanci din sun dogara ga yawancin da suke aiki a gwamnati, kamar da suke siyan kayayyakin abinci ko kuma suna siyayya siyan kayayyakin abin da sutura haka a wajensu din, yanzu ba su zuwa. Kuma wanda haka din akwai irin kananan kamfanoni wanda suna aiki da gwamnati kuma suna samu albashi da wajen gwamnati, so ba su da kuɗi da za su ci gaba da aikin su sai an biya su wannan kuɗin.
To ya kake gani abubuwa za su kasance idan har ba a sasanta ba an buɗe gwamnati zuwa sati mai zuwa?
A yanzu din ma ya dami mutane da yawa sosai, kuma ya kawo wahala da yawa cikin gida. Akwai iyali wanda baban da maman duk suna aiki a gwamnati, da yanzu dukansu ba su samu albashi, because yawancin su suna da yara ƙanana wanda suna sa su a daikiya ɗin, suna zuga sun fitar da su a daikiya, suna zama da su a gida.
Sama'ila Daniel kenan ɗan Najeriya mazaunan Amurka a hirar da na yi da shi. To yanzu kuma za mu leƙa Najeriya. A yau ne jirgin yaƙin neman zaben shugaba Muhammadu Buhari ya sauka jihar Sokoto. Wakilin sashen Hausa Murtala Faruk ya aiko mana da wannan rahoton.
Shugaban kasa Muhammadu Buhari sa'ilin da yake jawabi ga dubun dubatar yan jam'iyyar APC da suka halarci gangamin yakin neman zaben ya tuna musu manyan alƙawura uku da yawa ƴan Najeriya a yakin neman zaben sa na shekara ta 2015 waɗanda yace duk da kalubalen da ake fuskanta an sami nasarori a bangarori da dama. Akan haka Buhari ya kuma yin wani alƙawarin na ci gaba akan waɗannan bangarorin uku.
To cikin ikon Allah ku ne jaidu mun yi akan kokarin mu kuma a jiya mutanen Borno sun tabbatar mun ci ƙarfin Boko Haram. Bacin arzikin ƙasa wadata Allah ya taimake mu da manomin da suka wuce kamar guda biyu sun yi albarka. Bacin cin hanci da rashawa wannan gwamnati tana ƙoƙari a kan ƙa'idodin da aka kafa. Na uku alƙawarin ni ba zan ci amanar ku ba, ba kuma zan ga an ci amanar ku ba in yale.
Daga nan kuma an sai jama'ar jihar ta Sokoto suka ji kalamin da suka dade suna dakon jinsa duk da yake bai fito a bakin shugaba Buhari din ba. To amma babban daraktan yakin neman zaben sa kuma ministan sufuri Rotimi Amaechi ya bayyana alƙawarin samar da titin jirgin ƙasa a jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara.
Minista na sufuri Rotimi Amaechi ya ce a gaya ma Sokotawa za a jawo layin jirgin ƙasa daga Jibiya ya taho Gusau ya zo Sokoto ya wuce Kebbi. Wannan alƙawari ne na shugaban ƙasa Muhammadu Buhari.
Shi ko shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Adams Oshomole babba abinda ya fi ƙayatar da shi har ya dingi kabbara shi ne dandazon jama'ar da suka tarbi Buhari a wajen yaƙin neman zaɓen.
Allahu Akbar! Lele Allah ne mai ƙarfi kamar kuna ji a radio opposition sun riga sun gani cewa daga Akwa Ibom zuwa Delta zuwa Bauchi ko'ina Nigeria su yarda cewa sai mai gaske muna nema president.
Wannan gangamin na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun korafe-korafe akan zargin karancin sha'awar zuwa Sokoto ga shugaba Buhari, lamarin da kenan yasa dandazon jama'ar da suka halarci gangamin ya baiwa wasu mamaki. Barista Mu'azu Liman Yabo wani mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum.
Idan har an samu kyakkyawan tarbo da kuma wayan jama'a, wannan ya nuna cewa masu zargi suna da damar su yi zargi, masu hitowa kuma suna da damar su hito komi yawan su komi kankantar su kuma mutane da suke ji suna gani suna sauraro alƙalanci ya rige daga gare su.
Tuni da shugaban ƙasar Muhammadu Buhari ya zarce zuwa jihar Kebbi domin gudanar da gangamin a jihar. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
A gaida Murtala Faruk Sanyinna, yanzu kuma za mu leƙa kudu maso gabashin Najeriya. Ƙananan 'yan kasuwa a birnin Owerri da ke jihar Imo sun shaida cewa gangamin da jam'iyyar adawa ta PDP ta gudanar a jihar ya yi armashi sosai saboda gagarumar ribar da suka samu. Wakilin sashen Hausa Alphonsus Okorigwe ya aiko mana da wannan rahoton daga Owerri.
Ƙananan 'yan kasuwa sun ce sun samu gagarumar riba daga gangamin yakin neman zaɓe na ɗan takarar shugaban ƙasa wanda jam'iyyar adawa ta PDP ta gudanar a Owerri babban birnin jihar Imo jiya Talata. Da yawansu dai sun yi sammako sun mamaye harabar filin wasa na Dan Anyam, inda suka baje kayayyaki kamar su huluna da riguna da tutoti masu ɗauke da tambarin jam'iyyar PDP. To kome wasu suke cewa?
A sai birbitis, a magarafi so kan with PDP products.
David Akeneme kenan na cewa, ina sayar da kayayyakin PDP kuma kasuwa ta yi kyau sosai da kayayyakin PDP.
So if you look at them, you see back to her now, so I said now, so very, very well, since morning. I get about it because I think you know, I don't know.
In GSM Nnamdi, one day, baka ganin yadda jama'a suka taru mun suna ta saya.
Assalamu alaikum, ni ne Sabu mai hula uwar jihar Imo. Hakikan taro yayi, Atiku ya zo lafiya ya fita lafiya, kuma mun yi kasuwa daidai gurgurdun iko.
Gangamin da ya samu halartar jigajigan PDP ciki har da shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki da mataimakinsa Ike Ekweremadu da shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa Prince Uche Secondus da gwamnonin jihohin Abia da Ebonyi da kuma Enugu. Da yake jawabinsa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar ya shaida wa dubun dubatar jama'a da suka halarci wurin cewa
I want you to make sure that on the 16th of next month after voting you remain there to protect your vote because the APC are not campaigning, they are not talking to you, they are not communicating to you with you. They are not even asking you what you want. So all what they are banking on is to rig.
Yace ina so ku tabbatar cewa a ranar 16 ga watan gobe bayan kun yi zabe kun kasance a inda kuka yi zabe don ku kare kuriyunku saboda ƴan jam'iyyar APC ba sa campaign ba sa muku magana ba sa ma tambayar ku abinda kuke bukata ya abinda suke jira shine su murda zaben saboda haka ku tsaya ku kare kuriyunku ku fito da kwanku da kwarkwatar ku ku yi zabe. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Nigeria.
To madalla gaida Alfonso, to yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan shin ya kuke gani za a yi zabe cikin lumana da kwanciyar hankali a Nigeria. Sai a kira a bayyana ra'ayi.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To za mu fara da jamhuriyar Niger.
To lallai sunana Abdul Kasko nan nake ungwar wadatawa jamhuriyar Niger. Ra'ayina da zan bada bisa ga zabubbuka da za a yi kasar Najeriya. To hatan da zai zamu shine dai Allah ya sa a yi waɗannan zabubbuka da kuma a kare su lahiya. Kuma ya kamata ƴan kasar su ba da goyon bayan su 100% da waɗannan zabubbuka. Kuma muna kira ga kungiyar kasashen Afrika dan Allah da annabi sallallahu wanda duk Allah ya ba a kai ayi aikin kasa tashi hankali bai da wani amfani lalle ni ra'ayina kenan kuma ina kira ga shugaban kasar Najeriya da Allah ya da malumai ayi addu'a ayi zabe lahiya a kare lahiya ra'ayina kenan kuna tare da mai sauraron ku Abdu Kasko daga unguwar Wada Hassawa jamhuriyar Niger na
to mu ma mun gode mallam Abdu yanzu kuma bari mu je Kaduna
alle
hello da wa muke magana daga Kaduna
ayyan mari dole su kwato daga daga jima dole su kwato
to mallam Bello muna jin ka
to gaskiya da alhamdulillah mu je kan mu ɗan Najeriya a jigin shawata ayya inin tsakani da Allah ka azuri ko bayan shugaban kasa ko ne neman takarar shugaban kasa ayi tsakani da Allah duk wanda ke ba ya gaje saboda wannan zabe ina kallon shi da yadda wanda aka saboda yanzu mutane sun kayyar suna son su nemi canji cikin canji kuma su suna son a'a sai da abin da suke abin da suke mun ga fatan ubangiji Allah ya sa aikin lafiya a jama'a lafiya to su kan zafin ture da suke sa ido sai su ga kowane ɗan kagara su aiki tsakani da Allah kamar da aka man san wanda bai yake a ba shi kuriya Allah ba shi wanda bai kike shi kanta hankali haka daɗi.
To mun gode mallam Bello Sokoto yanzu kuma bari mu je Borno. Assalamu alaikum da wa muke magana daga Borno.
Na magana da Abubakar. Abubakar Garba daga Akira Ubalokar Gami.
To Abubakar Garba muna jin ka.
Eh mun dai muna fatan alheri Allah ubangiji ya sa zaben nan ya zo ayi a gama lafiya wanda yake Allah ubangiji ya sa taimaka mu wanda suke karkashi wanda kai fadi ya dauki hakuri. Fatan ba za a yi tashin hankali ba.
To mun gode mallam Abubakar Garba daga Borno yanzu kuma bari mu je jihar Niger.
Ina magana da Ibrahim mai wakin hula a garin mai gode Akinba amma a halin yanzu ina nan cikin jihar Kano.
To mallam Ibrahim muna jin ka.
To gaskiya ni ra'ayina akan wannan zabe da ke tafe muna fatan dai Allah ya sa a yi shi lafiya a gama lafiya amma dan Allah yana jan kunne ga ainihin matasayin wana dan saboda ainihin zuciya da ake a bangaren bangar siyasa suna halaka kansu a banza da wahi saboda haka su tsaya su kwantar da hankalin su wanda zai za wanda zaka zaba ka tsaya ka zaba amma buge-buge da ake yi da kashe-kashe da ake bai kamata ba su kula su kiyaye lafiyar jikin su.
To mun gode Mallam Ibrahim mai wankin hula. Yanzu kuma bari mu je Nasarawa.
To assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana?
To alhamdulillah kina tare da Garba Sale likita radio na garin Agwa Bundo mai jihar Nasarawa kuma shugaban kungiyar muryar Nasara ta jihar Nasarawa.
To Mallam Garba muna jin ka.
To alhamdulillah gaskiya Mallam Maryam kin ga yanayin yanda aka tantance yan takara aka yi zabe lafiya kuma aka gama lafiya. To abinda zai kawo a yi zaben nan lafiya shine su yan siyasa din nan masu bi suna yin campaign su dinga yin campaign din ainihin na sahihin gaskiyan abin da za su yi wa al'umma su kuma al'umma su tsaya su nasu su dubi wanda ya dace a cikin kwanciyar hankali ba tare da tashin hankali ba a yi zaɓen nan lafiya a gama lafiya shine zai kawo mana mafita domin mu riga mun gane cewa yanzu duk zaɓen da za a yi din nan a yi shi cikin kwanciyar hankali mun gaji da fitincino muna fata Allah ubangiji ya zaɓar mana mafi alheri a cikin wannan kuma Allah ya sa a yi zaɓe lafiya a gama lafiya mu zaɓe.
To mun gode Mallam Garba Sale yanzu kuma bari mu je Zamfara. Assalamu alaikum da wa muke magana daga Zamfara?
Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Suna magana da Sarkin Bauren Tsafi daga Tsafi don jihar Zamfara.
To sarki muna jan ka.
Yauwa to wannan zaɓe dai fatarmu da addu'ar mu ita ce Allah sa a yi lafiya a kare lafiya.
Amma
kasancewar ainihin Buhari ya zama mai gaskiya insha Allah kuma haka muke fata za a yi shi lafiya a kare lafiya insha Allah.
To su kuma al'umma kamar me kake gani ya kamata su yi su ma da kansu don su tabbata an yi wannan zaben cikin lumana?
Al'umma farko dai a fara kasancewa a yi maganin bangar siyasa. Saboda hakan da su siyasa kamata ya yi su tsaya tsakanin su da Allah su yaƙi magoya bayan su don kar a kawo su hasaniya. Sannan ita ainihin gwamnati kuma bisa laifin al'adun da ke fata shi ne a yi zaɓen nan lahiya a hukumar wanda yake a bashi kowane ne shi ne ke a gangan ba kuma haka muke so su zo da kasancewar shi Buhari mai gaskiya in Allah ya sa kuma haka za ka kasance.
To mun gode sarki daga Zamfara da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je birnin tarayya Abuja. Assalamu alaikum da wa muke magana daga Abuja? To Mallam Musa sai ka dan daga murya ba mu jin ka sosai. To layin Mallam Musa ma dai ya guci daga Abuja. Yanzu kuma bari mu je jihar Filato.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Filato?
Kina magana da Baba Gwaskana daga namu karamar hukumar kwamfan.
To Baba Gwaskana muna jin ka.
Wato wannan maganan zabin da ake yi.
Eh.
Abin na bukata a mai da al'amari zuwa ga Allah.
To.
Kar mutum bai ci zabe ba. Ya tashi ya shi ya shi zabe kuma mu irinmu wa'anda munan ke jefa kuriya kullun yuni yana da yawa ko ina an jefa kuriya kai inda ka jefa idan kuka samu rinjaye kai ka ce wa ai tunda wani ku a gindin akwatin ku wani ne ya ci don haka dukkan sa ko duk mazaban ku kasance a ce wannan ne ya ci to kaga wannan man fitina ne don haka in wanda ya ci Allah ya sa a bashi wanda kuma bai ci ba ya rungumi kadara yadda haka Allah nufa yi ya nufi gaba. Ina fatan dai inda aka fara lafiya Allah ya sa tashi lafiya.
To amma mun gode da wannan shawara ta ka yanzu kuma bari mu je jihar Kano.
Hello
da wa muke magana daga Kano?
Isa Bagobiri Jodoma daga karamar kuma shanonan jihar Kano.
To Isa muna jan ka.
Musa Bagobiri.
To Musa Bagobiri ne to muna jan ka Mallam Bagobiri.
Eh to America ina fatan wannan zabe da za a yi Allah ya sa a yi shi lafiya a kare lafiya amma dai muna tare da babu har daga nan har illa masha Allah.
To me kake gani ya kamata a yi dan a tabbatar da zaman lafiya da kuma lumana a lokacin zaben har ma da bayan zaben?
To mu dai talakawa ya kamata mu bi
To Malam Musa Bugubiri, mun so mu ji karin bayani daga gare ka, amma kuma sai dai layi ya yanki, ba mu ji bayanan ka ba, dan haka za mu dasa aya anan. Mun gode ga duk waɗanda suka kira, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan yana cewa karfe 3:54. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Da labarin kociyar Black Stars ko sai afiya, za mu so mana labarin wasannin na yau. Inda chairman committee daidaita shanin kwallon kafan kasar Ghana Dr. Kofi Amuwa ke bayyana cewar za a yi waje da kociyar in ya kasa la shiga sarfin kofin kasashen Afirka na shekara 2019 a gasan cin kofin CAF Confederation Cup. Kuma sai Asante Kotoko ta samu kaiwa zagaye na gaba na rukunoni tare da clubin din kasar Zambia guda biyu a rukunin C. Ga dai yadda aka jera clubin din a rukuni a wannan matsayi. Rukunin A, Hassania Agad, sai Otokud Oyo, RS Bekan da Raja CE. Sai rukunin B, Etoile Sahel, Enugu Rangers, Salitas FC da Sfaxiu. Rukunin C, Zesco United, Al Hilal, Omdurman da Asante Kotoko da kuma Nkana FC. A ƙarshe rukunin D, Gomahia FC na Hussein D, Petro Atletico da kuma Zamalek FC. Ƙungiyar ɗaliban ƙasar Ghana NUX a takaici ta jinjina wa Asante Kotoko game da nasarar da ta samu ƙarshen mako a kan Cotton Sport de Garros a gasar Confederation Cup. Haka kuma ma'aikatar da ke kula da matasa da wasannin motsa jiki da hukumar wasanni ta ƙasa sun jinjina wa Asante Kotoko a ci gaban da ta samu a rukunin League na CAF Confederation Cup. A sakonninsu daban-daban sun yaba da jajircewar Asante Kotoko, sa'annan suka himmanta su yi azama a wannan rukuni yadda za su yi tasiri. Tsohon wasan Arsenal da Super Eagles, Captain Nwankwo Kanu ya bayyana goyon bayansa ga Super Eagles su lashe gasar cin kofin kasashen Afirka da za a yi a kasar Masar. Dan wasan na Afirka a 1996 da 1999 ya kuma caji 'yan wasan Najeriya su ƙara yin azama a ƙoƙarinsu yadda za su yi wa sauran kasashen Afirka fintin kau shekarar nan. Sabon dan wasan Barcelona Kevin Prince Boateng, wadda yarjejeniyar da ya kulla da club ya yi wa duniya bazata, ya ce shigarsa cikin babban clubin din Spaniya wani babban cikan burinsa ne. Kevin ya kammala canja shika daga Sassalo ne a daren Litini, inda ya zama dan Ghana na farko da zai yi wa fasa wasa. Sau jama'a, da wannan labari muka iso ƙarshen labarin wasannin. Ridwan Lamuktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To yanzu kuma ga labarai, amma wannan karan a takaice.
Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya isa birnin Moscow domin tattaunawa da takwaran aikinsa na kasar Rasha Vladimir Putin. Ziyarar ta sana zuwa ne a daidai lokacin da sojojin Turkiya suke shirin kaddamar da wani hari a kan mayakan Kurdawa na YPG da ke Siriya. A makon da ya gabata, Erdogan ya rubuta a cikin jaridar Rasha Daily Kommersant cewa ba za su nemi shawara daga wurin kowa ba kan yadda za su yi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda waɗanda ayyukansu suka jefa al'umar cikin mawuyacin hali na tsawon sama da shekaru 30. Gwamnatin Turkiya ta ɗauki ƙungiyar YPG da jam'iyyar siyasa ta YPD a matsayin 'yan ta'adda da suke ta da ƙayar baya a cikin ƙasar Turkiya. Gwamnatin Turkiya da Rasha suna goyon bayan ɓangarorin da ke adawa da juna a yaƙin basasar da ake yi a Siriya, lamarin da ya kai ga Turkiya ta harbo wani jirgin yaƙin Rasha a shekarar 2015.
To, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, da injiniyanmu Mr. Chang, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.